الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بلدن حكيم عليم، نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باين كيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مولى سايك سادوا لجولا وانا يمشي بتاريخ البركة نرى نر ليتنم وان ديداشي لقوم شاء اخو قوات رمضان شكرا دبو دا تريفو دو دا أربعين دا بفا إباين كرار من رسول الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة كما إذا شرانا تبيو دا وطن أكو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا شدا با ميلادية عن نبي إيسا أولا مجلس سنام دي البركة إذا مختار دباتا دا درسي أشين تفسير القرآن من كرما أولا مسلاشي من البركة مسلاشي من فوقلانا فونديشن wanda yake ungwan banko a tsakiyar birnin Abuja. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi. Darasin da ya gabata idan ƴan uwan suna biya da mu mutsale ƙarshen aya ta 67, yau kuma Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta 68 a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul Zumari. Farin Allah ta'ala ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
الله تعالى ونفخ في الصور فنوكم سي أي بوسا أجكم كهو فصعق من في السماوات ومن في الأرض سيدر كلم هل تندس كي جكين سنبين ده هل تندس كي جكين أسا سموتو إلا من شاء الله sai wanda Allah ta'ala ya ga dama summa nutiha fihi ukhra sannan sai a ƙara yin busa a cikin sa shi kaho din a lokaci na gaba fa izahum qiyamun sai ga dukkanin halitta sun tashi yunzaruna suna jiran hisabi daga Allah. Wannan aya tana magana ne akan hanyoyin da za a bi a wuce dotsar izuwa ga tashin alkiyama. Shine kafin tashin alkiyama akwai abubuwan da za su faru, daga cikin manyan abubuwan da za su faru akwai busa a cikin kaho, wanda shi wannan busa a cikin kaho din za a yi ta ne a mabambantan lokuta guda uku. Lokaci na farko shine abin da ake kira da suna annafhatul faza'i, busar da idan an yi ta kowa da yake ban ƙasa da halittun da suke sama daga cikin mala'iku duk za su tsorata, za su shiga tashin hankali saboda ba su taɓa jin ƙara irin wannan ƙara ɗin ba, ba su taɓa jin tashin hankali da rugugi irin wannan rugugi da tashin hankalin ba. Kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa idza nutiha fi suri fa faza'a busa a cikin kaho, to sai ka ga duk wata halitta da take cikin sambai da halittar da take cikin ƙasa sai ta firgita sai ta razana. Ita wannan busa ta annafatul faza tuni mala'ikan da Allah ya wakilta zai yi ta shine mala'ika Israfil, yana nan yayi ready jiran umarnin Allah kade yake a kowane irin lokaci za a iya yin ta. Kamar yadda hadisi ya zo a cikin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal riwayar Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito cikin mu, sai muka ganshi cikin damuwa da tashin hankali ba walwala a tare da shi. Muka tambaye shi muka ce me yake faruwa ne ya ma'aikin Allah, yau baka nishadi, baka walwala, babu farin ciki a tare da kai. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da su, kaifa an amu, ya kuke tsammanin zan kasance cikin kwanciyar hankali da walwala da jin dadi? Wa sahibul qarni qadil taqamal qarnu alhalin ma'abocin kaho tuni ya dauki kahon ya daga, wa ana jabhatahu ila sama, ya daga kansa sama, ka san za a busa kaho ko kakaki sai an daga kai sama. Yantazirul amr, kawai abin da yake jira umarni, mata yi umaru fa yunfa, yaushe za a bashi umarni shi yayi ready kawai aikin sa zai gabata. To da wannan magana ne sai su ma hankalin sahabbin sallallahu alaihi wasallam ya tashi, kowa kuma sai shiga cikin damuwa, kowa ya shiga cikin rashin walwala. Sai wasu daga sabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye suka ce, to fa ma za ta amuruna, me kake umarna mu ya ma'aikin Allah? Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, duk sanda kuka tuna haka to ku yi ta yawan faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Domin shi sirrin da ke cikin zikirin hasbunallahu wa ni'mal wakeel yana ɗauke fargaba, yana ɗauke tsoro. Duk abin da kake jin tsoro zai cutar da kai ko zai razanar da kai, in dai kana yawan hasbunallahu wa ni'mal wakeel, to Allah zai amintar da kai gabansa. Shi yasa Abdullahi ibn Abbas yake cewa, hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha Ibrahim hina ulqiya fi an-nar, ita ce addu'ar da Annabi Ibrahim alayhi salam ya faɗa lokacin da za a wulla shi a cikin wuta. Da aka zo za a wulla shi a cikin wuta, ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, take Allah ya ishe shi, take Allah ya zame masa gata, ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya ce kuma wa qalaha Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ita ce addu'ar da Annabi Muhammad ya faɗa lokacin da aka razana shi da rundunar Qurayshawa. Sai karanta ayar da ke cikin suratul Nisa'i, الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. wannan ita ce busa ta farko, sannan sai busa ta biyu, ita ake kira da suna an-nafhatu as-saqiq, wato busar da ita kuma kowa zai mutu. Wannan busar ba za a mutu ba, amma dai za a razana, za a shiga cikin tashin hankali. To daga nan kuma sai ai busa ta biyu wanda kuma kowa zai mutu, sai wanda Ubangiji ta'ala ya ga dama ne ba zai mutu ba. To ita ce busar da Allah ya ambata a wannan aya, yace wa nufa bil suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Sai kuma ayi busa a cikin kaho, sai da halittar da take cikin sabbai da halittar da take cikin ƙasa, sai gaba ɗayan su fa'iqu, sai su fada su mutu, illa man sha Allah, sai wanda Ubangiji ta'ala ya ga dama. Halittar duk da take sama ta mala'iku da halittar da take ƙasa da bushiyoyi da dabbobi da ƙwari, duka kowa zai mutu. Wanda zai rage bai mutu ba a ƙarshe shi ne mala'ikan mutuwa, saboda shi ne aikinsa shi ne ɗaukar ran. To ya kashe kowa sai shi kaɗai yana jiran umarnin Allah. To sai Ubangiji mai girma ɗaukaka ya umarce shi, ya ce yanda ka cire rayukan kowa kai ma cire ranka kanka da kanka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kalla, ko dan adam ne aka ce ka shi kanka da kanka ya kake, balle mala'ikan da ya saba ɗaukar rayukan bayi, to shi ma Allah ta'ala sai ya umarce shi sai ya cire ransa, sai ya zamanto hatta ya kono akhiru man yamutu, sai ya zamanto shi ne na ƙarshen wanda zai mutu. To a wannan lokacin, wayan faridul hayyul qayyumu allazi kana awwalan wa huwa al-baqi akhiran, ba wanda zai rage sai Allah al-hayyu, rayayyen da baya mutuwa. al-qayyum wanda ya tsaya ma kansa cikin al'amuran sa ya tsaya ma bayinsa hatta ya kunu akhira wa huwa alladhi kana awwalan wanda dama shine na farko wa huwa al-baqi akhiran kuma shi zai rake a ƙarshe huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal baqi ina ba ta mun gane wannan to saboda haka wa huwa al-baqi akhiran bid-daimumiyya wal baqa saboda haka shi kadai zai rake kuma dama shi tabbatacce ne baya mutuwa to a wannan lokacin ne wa yaqulu sai Allah ta'ala yace limanil mulkul yawm wane ne wanda yake da mulki a yau kowa ya mutu wa zai iya bada kowa ya kare wa zai iya motsi duniya ta yi shu sama ta yi shu ba motsin kowa don kowa Allah ya kai shi kansa duk wanda yake ji da kansa Allah ya karya shi Allah zai faɗi haka salasa mabatin har sau uku summa yujibu nafsahu bi nafsihi sannan Allah sai ya bawa kansa da kansa amsa fa yaqulu sai ka ji ya ce lillahi alwahidil qahhar mulki a yau na Allah ne shi kadai wanda yake da rinjaye akan kowa ai allazi huwa wahidun wa qad qahhara kullu shay'in Allah shi kadai ne da bil fana'i ala kulli shay'in yau yayi hukunci akan kowa ya kare to daga nan ne summa yuhyi awwala man yuhyi isra'il da za ta fara rayuwa ita ce mala'ika isra'il saboda shine mala'ikan busa kaho wa ya'murhu an yanfukha fi suri ukhra sannan sai ubangiji ta'ala sai ya umarce shi yayi busa a karo na gaba wa hiya nafkhatu thalitha nafkhatu al-ba'd ita ce busa ta uku wacce ake kira da suna busar tashi bayan mutuwa wa qala ta'ala shine Allah ta'ala ya faɗa a nan wajen summa nufikha fihi ukhra sannan sai ai busa a cikin kaho a karo na uku fa idza hum qiyamun yanzuruna sai kaga mutane kowa ya rayu ya tashi ƙasa ta yi girgiza ta fitar da duk abin da ya koya a cikin ta kamar yadda Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu aqdalaha idan aka girgiza kasa da wannan busar matukar girgizawa wa akhrajatil ardu aqdalaha a lokacin duk abu mai nauyi da ya kuya a cikin kasa sai ubangiji ta'ala ya fito da shi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul nazi ayati fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira a lokacin ne za a yi zajratun wahida busa ta guda daya wacce za ta girgiza kasa fa idza hum bisahira sai kaga gaba ɗaya mutane sun tashi a filin hisabi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul isra'i a lokacin Allah zai kira kuma ba wanda ya sai da amsa kiran Allah yawma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi fatastajibuna bihamdihi Allah ta'ala ce a wannan yinin yad'ukum zai kira ku fatastajibuna bihamdihi kuma dole ku amsa kiran Allah kuna illa bisum illa qalila kuma a lokacin za ku ringa tunanin cewa ai ba wani dadewa ku shekara 2000 a kwance akwai wanda ya fi shekara dubbai a kwance akwai wanda ya fi shekara ɗaruruwa a kwance wani zai iya kirga kakansa ya fi shekara 100 da mutuwa ko kakan babansa ya fi shekara 100 da mutuwa amma da an yi busa din wata zunnuna illa bisum illa qalila za ku ringa tunanin cewa ai ɗan kwanaki ɗan kaɗan kuka kwanta ko ɗan sa'o'i ɗan kaɗan kamar yadda Allah yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul rumi wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna karfin kudratarsa da ikon sa akan bayin sa da cikar mulkin sa an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi sama da kasa kasa umarni sai ta rushe inda ubangiji ta'ala zai bawa sama umarni a take sai ta rufto wa kasa summa idza da'akum da'watan min al-ardi sannan idan ubangiji ta'ala ya kira ku kiran da a lokacin kuna kwance a cikin kasa duk an bubbunne ku idza antum takhrujuna atake za a gan ku kun fito kun tashi ina fata mun gane wannan to wannan shine ma'anar ummar da ta fito ukhra fa idza hum qiyamun yanzuruna to a lokacin da mutane suka tashi a filin hisabi sai Allah ta'ala ce wa ashraqatil ardu bi nur zulumatun ba'daha fawqa ba'di duhuni akan duhu ba wanda yake iya gaurin gaban sa wanda ka ganshi da haske su ne mummunai Allah zai haskaka su da hasken imani shine zaka ji kafirai suna cewa da su da munafikai zaruna nastabis min nurikum ku dan jira mu dofana daga hasken ku ko mu ma mar gaban mu to a lokacin Allah bai bayyana ba da ubangiji ta'ala ya bayyana to sai kasa ce haske bi nuri rabbiha da hasken ubangiji sai girma daukaka dama Allah shi ke haskaka sama shi ke haskaka sama Allahu nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء دوار دكا قيشة حسكي ألا نيه حسكاش دوار دكا قياسة مشدير حسكي ألا نيه باش من قانا وانا ko a lokacin ba hasken dan Allah ya dauke haskensa sai in ya bayyana ne sannan wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha sai kaga kasa ta yi haske bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta ne girma daukaka waji'a bin nabiyina sai a zo da annabawa a wannan lokacin wa shuhada da masu ba da shaida lafazun annabiyuna anan wajen za a zo da kowane annabi da shugaban ku yawma nad'u kullu unazin bi imamihi Allah ta'ala yace ayyun goba al-qiyama za mu kira kowane mutane kowace al'umma bi imamihi da limamun limamun fa anan wannan shine annabin su ai bi imamihi bi ma'ana bi nabiyihim Allah zai kira kowa da annabin sa saboda haka zaka gani kamar yadda hadisi suna da nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sai kaga ubangiji ta'ala kaga wani annabin a tare da shi mutum uku ne suka yi imani da shi kaga wani annabin ma laysa ma'ahu ahadun ba mutum ɗaya da ya yi imani da shi kaga wani annabin kuma da mutane waɗanda suke rahad ba su ce mutum 10 zuwa 20 ba suka yi imani da shi yace fa iza sawadun azim sai in ga wani annabi ya taso da al'umma mai dandazon yawa mai girma sai in yi zaton cewa hadhihi ummati wannan al'umma ta ce fa iza musa wa qaumahu ashe annabi musa ne da al'ummarsa wannan ya nuna annabi Musa yana daga cikin mutanen da shi ma an yi imani da shi da yawa to daga nan ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma a kira shi da shi da al'ummarsa ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce waji'a bin nabiyina wa shuhada sai a zo da annabawa da masu ba da shaida su wane ne masu ba da shaida nan su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda duk wata al'umma da ta wuce a baya wannan al'umma ita za ta bada shaida akan sun yi imani ko ba su yi imani ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a ayoyi da dama a cikin alqur'ani wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida ina fata mun gane wannan ko sai al'ummar manzo Allah su zo su ne ash-shuhada'u waɗanda suke bayar da shaida hadisin da yazo a cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani akan yanda al'ummar sai al'ummar Annabi Nuhu su jayayya da shi akan isar da sakon Allah Allah ya tambayi Annabi Nuhu ba wai dan bai san abin da ya faru ba sai dan tsayar da adalci mun gane wannan a ce da Annabi Nuhu hal ballanta ka isar da sakon Allah sai Annabi Nuhu ya ce na'am qad ballagtu na isar da sakon Allah sai a tambayi al'umma Annabi Nuhu a ce da su hal ballagakum hadha shin wannan annabin naku ya isa muku da sakon Allah sai su budi baki su ce ma ja'a na min bashirin wala nadhir shi sa ba a so mutum ya zamanto makareci a duniya in ya ji yana yin ƙarya ne don neman mafita sai ya ringa ganin cewa ai ƙarya za ta bashi mafita kuma ƙarya ba ta taɓa bada mafita ba ina fata mun gane wannan to shi yasa su ma a kiyama tun da a duniya sun yi ƙarya to sai suke ganin in suka yi wa annabin su ƙarya ma za su tsira da haka sai su haɗa baki su ce ai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ma ja ana min bashirin wala nadir mu ga wani mai gargaɗi ba ba mu ga wani mai bishara je wajen to kaga anan wurin an samu baki bi kenan shi ya ce ya je har ma ya isar da sakon Allah su sun ce bai je ba da haka dole a cikin su akwai mai gaskiya akwai wanda yake ba shi da gaskiya to a ka'idar shari'a idan wani ya da'awar nayi wani ya ce bai yi ba to wanda ya da'awar nayi din shi zai zo da shaida wanda kuma ya da'awar ba ai ba in wancan ya gaza zuwa da shaida sai ya rantsa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara kun gane wannan to saboda haka sai Allah ya tambayi annabi Nuhu alaihi salam sai ce man yushhidu laka wane ne wanda zai maka shaida sai al'ummar annabi sai annabi Nuhu sai ce ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shaida ta so ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kirawo al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ku zo ku ba da shaida shine waji'a bin nabiyina wa shuhada za a zo da manzanni za a zo da masu ba da shaida Allah zai kirawo al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin masu ba da shaida sai a ce da su to ku ta yaya za ku ba da shaida akan abinda ba ku gani ba ya wuce kafinku sai su ce annabinmu ne ya gaya mana to kaga yanzu sun yi implicating annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shaida saboda haka sai Allah ya kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam shine fa kaifa idza bi'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala ha'ula'i shahida kai kuma kai zaka ba da shaida akan waɗannan al'ummar taka sai ya ce to ga abinda al'ummar ka suka ce sun ce kai ka gaya musu annabi Nuhu ya isar da sakon Allah to kai kuma ya akai ka sani ai kai ba baka zamani da shi ba sai ce bima auha ilayya rabbi na kafa musu hujja ne da abinda ubangiji na ya min wahayi kuma Allah ya maka wahayi babu wani rumbu da sako da annabi Nuhu bai shiga yayi wa'azi ba babu gidan manya ko gidan kanana da bai shiga yayi wa'azi ba har kafafan yaɗa labarai yayi wa'azi yayi afili yayi aboye yayi daga murya yayi kasa kasa ya bude dai kun mutane ya tara mutane jama'a yayi a gasuwa yayi a cikin gari rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastakshaw thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا
Ala ran mana ga kai man ka ja ayu yana ba ka fara.
Mun gane wannan?
Na'am.
Yanzu da Allah waɗannan ayoyin ba su isa hujja ba? Ba su isa dalili ba? Ba su isa a ba da shaida a kansu ba? To ba sai mun fassara su ba. Mun madara ayo insha Allah.
Na'am.
An gane wannan?
Na'am.
To wannan shine banar waji'a bin nabiyina wa shuhada'i. Za a zo da annabawa za a zo da masu bayar da shaida to da an gama ba da shaida to kaga yanzu an kure ƙaryar kafiran mutanen annabi Nuhu to saboda haka sai Allah ya ce wa qudiya bainahum bil haqqi a lokacin ne sai Allah ya yi hukunci a tsakanin su da gaskiya bil haqqi bi ma'ana bil adli Allah zai hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamuna kuma su din da dai ba za a zalunce su ba saboda tsantsar adalcin da Allah zai ajji a yinin gobe alkiyama kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ayat da ke cikin suratul anbiya wa naba'ul mawazin al-qisba yawmil qiyama Allah ya ce mun ajje ma'aunai na adalci dan amfani da su a yinin gobe alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci wata rai da wani abu ba wa in kana mithqala habatin min khardalin idan ya zamanto kwatankwacin kwayar gero ne dan adam ya aikata na aikin alkhairi ko na sharri ataina biha sai mun zo masa da ita wa kafadina hasibina Allah yake ya isa mu zamanto mun kowa ke hisabi haka a ayat da ke cikin suratul nisa'i Allah ta'ala yake wa in taku hasanatan yudha'ifuha in aikin alkhairi dan adam ya aikata sai Allah ya ci ya ninninka masa ita wa yutimilla dhulmu ajran azima ya bada lada mai girma dangare shi. Hadisin da yazo a cikin Sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace babu wata rai da za ta shiga gidan aljanna fashi sai ta tabbatar da cewa lalle aljanna ita ta fitar tanta da ita saboda adalcin Allah. Babu wata rai da za ta shiga gidan wuta fashi sai ta tabbatar da cewa wutan nan ita ta fitar tanta da ita saboda girman adalcin Allah. Shine abinda Allah yake faɗa a nan wajen, wa wusiyat kullu nafsin bima amilat, za a saka yamma kowace rai da irin abinda ta aikata. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharra, in sharri ta aikata ta ga sharri, in alkhairi ta aikata ta ga alkhairi. Fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. A ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa huwa a'lamu bima yaf'aluna, kuma Allah ya fi sanin abinda suke aikatawa.
Na'am.
Saboda haka in Allah ya ga dama sai amfani da ilimin sa ya musu hukunci, amma sai an bi protocol na adalci dan ka tabbatar cewa an maka dinki wa daida. Ina fata mun gane wannan. Allah ka mana hisabi mai sauki. Ayu na gaba lace
wasiqal ladina kafaru ila hatta ila ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حق فكلمة العذاب على الكافرين.
أبجد تعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم الغمران ألوكة النزاء كتوك إيا أتن كتوك إيا الوطن لسك كافرش إلى جهنم إذوها جوش الجهنم الغمران هكذا أدوكوس جماعة لجماعة بنا هكا الله دي أدوكو قوة تقولي يا تكافرش دم بيانتا قوة نشغباء كالكشن جاء ومبيانتا سنة كالكشن جاء غورنجن. Wannan shine ma'anar gumaran din kina, waɗanda suka yi shirka a tashe su cikin mushrikai, waɗanda suka yi kafirci a tashe su cikin kafirci, waɗanda suka yi saban Allah a tashe su cikin saban Allah. Yan giya suna cikin yan giya, mazinata suna cikin mazinata, yan luwaɗi suna cikin tawagar yan luwaɗi, ɓarayi suna cikin dandazon kurfugi uban ɓarayi. Ina fata mun gane wannan. Wannan shine ma'anar gumaran, ba a cakuɗa a kiyama, kowa da irin al'ummar da zai tashi. Kisa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-mar'u ala dini khalilihi, shi dan adam yana rayuwa ne akan ra'ayin abokinsa. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kowa ya san irin wanda zai abota da shi, dan in an tashi al-qiyama cikin abokanan ka zaka tashi. Ina fata mun gane wannan. Shine Allah ta'ala yake wasiqan ladina kafaru ila jahannama gumran, za a tankado kiyar waɗanda suka yi kafirci zuwa ga wutar jahannama kungiya bayan kungiya. Hatta iza ja'uha, har izuwa lokacin da wato za su zo wa wutar jahannama din. So in an tashi kan kada su za a yi yanda ake kora yan fursuna, haka ake kora su, ana daddanna su, ana dukan su, ana balda su har izuwa wutar jahannama, kamar yadda Allah ya faɗa a ayar da ke cikin suratul Tsuri, yawma yud'una ila nari jahannama da'a, ranar da za a daddanna su a wutar jahannama da'an matuƙar daddannawa. Ina fata mun gane wannan. Allah ta'ala yake hatta iza ja'uha, har izuwa lokacin da za su zo izuwa ga wutar jahannama din, lokacin da za su zo wutar jahannama, kuma a lokacin gaba ɗaya sun jika ta, sun fita daga hayyacinsu, wasu sun kurumce, wasu sun makance saboda tsananin azaba. Kuma yadda Allah ta'ala ya faɗa ayat da ke cikin suratul Isra'il, wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim, haka za mu tashe su a yinin gobe alkiyama, kowa yana tafiya da kafa, su da fuska za su tafi. Shine sahabbai suka ce ya rasulullahi kaifa yunsharu an-nas ala wujuhihim, ya za a ce a tashi mutum akan fuskarsa, yaushe fuska ta iya tafiya? Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su, ai Allah da ya sa kafa ta yi tafiya a ranar, shi zai ba wa fuska umarni ya ce ke kafa huta, ke fuska yi tafiya. Bai isa yi haka bane ba? Allah ya isa yi haka. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Mun gane wannan. Umiyan wa bukman wa summa, haka za su tashi matafi, zai baye kura ne, ma'awahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama kullama khabat duk lokacin da wutar tai kasa ta rage bambalin bala'i da karfi zidnahum za'ira Allah ya ce sai mu kara danna mata makamashi ta kara zafi Allah ta'ala ka kare mu ko shine Allah ta'ala ya ce hatta idza ja'uha har izuwa lokacin da za su zo bakin wuta din qala lahum khazanatuha wa qala lahum khazanatuha ko kuma futihat abwabuha sai su tarar da kofofin wutar jahannama din a wangale an riga an bude su ba wani jira ba wani bata lokaci domin jira da bata lokaci ai wani nau'i ne na rahama a gare su amma da sun zo za su zama da za su tarar da ita futihat abwabuha halin kasancewarta tuni Allah jalla wa ala ya bude kofofinta wa qala lahum khazanatuha sai ka ji wato ainihin manzanni waɗanda suke ko in ce mala'iku zabaniyawa waɗanda suke gadin wutar jahannama sun ce da su alam ya cikin rusulun minkum ku manzanni ba su zo muku ba 'yan cikinku dan Allah ku kalli wani yanke hanzari da hujja alam ya cikin rusulun shin manzanni ba su zo muku ba minkum waɗanda suke 'yan jinsinku wato ashe kenan dan Allah ya yanke kowa hujja in ya tashi turo masa manzo ko ya tashi aiko masa mai wa'azi sai ya aiko masa wanda dan cikin su ne yana iya jin yaren da zai gane ina fata mun gane wannan ba yanda za a yi bai rabe ya shigo cikin Hausawa ya wa'azi dan an san ba zai gane ba sai ya je cikin ɗan uwansa ya Yarbawa ya wa'azi ba yanda za a yi in ya muri ya shigo cikin Hausawa ya wa'azi sai ya wa ɗan uwansa in ya murai wa'azi in ana maganar wa'azi to Bahaushe gangariya shi yake wa Bahaushe gangariya wa'azi ina fata mun gane wannan in kanawa ne baka ne ya musu wa'azi in zazzagawa ne ba zazzage ya musu wa'azi ya mai da mace namiji ya mai da namiji mace ina fata mun gane wannan in sakkwatawa ne ba sakkwace ya musu wa'azi ina fata mun gane wannan dan aka ce ba sakkwace zai zo cikin kanawa ya wa'azi karshenta ba za su iya gane wani harshen ba yana magana ina musaituwa su sai kuwa me za su sai kuwa ina fata mun gane wannan amma ka ga in Bahaushen Kano ne sai ya ce ku zo ku siyar mun gane wannan wannan diddan a yanke wa ɗan adam hujja ne diddan a yanke wa ɗan adam hujja ne kuma ka nuri sai dai ɗan ƙwanku ka nuri ya je muku wa'azi duk da dai yanzu Hausa ta mamaye ku da yau ku babu ku iya kanurancin ba kun dawo Hausa kuke ji ina fata mun gane wannan so wannan shine sirrin alam ya a cikin rusulun minkum shin manzanni 'yan cikinku ba su zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karantar da ku suna muku tilawar ayoyin ubangijinku mai girma ɗaukaka suna fassara muku ayoyin suna fito muku da ma'anar ayoyi din suna muku jawabin akan abin da Allah ya halatta muku da abin da ya haramta muku suna tunatar da ku abubuwan da za su kai ku aljanna suna gargaɗin ku akan abubuwan da in kuka yi saka ci kuka ba za su kai ku wuta duk manzanni ba su yi muku wannan ba wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha shin manzanni ba su gargaɗe ku akan haɗuwar da za ku yi da azabar yininku wannan ba qalu sai ka ji sun ce bala wallahi sun zo mana walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin sai dai inda aka samu matsala kalmar azaba ta riga ta cancanta ne akan kafirai wannan ayar haka za su faɗa ayar da ke cikin suratul mulki Allah ta'ala ya ce kullama ulqiya fiha fawjun duk sanda aka ɗauki wata tawaga ta kafirai da masu saɓan Allah aka gulla su a cikin wutar jahannama sa'alahum khazanatuha sai ka ga masu gadin wutar jahannama sun tambaye su alam ya'tikum nadhir shin manzo bai zo muku ba qalu sai su ce bala wallahi ya zo mana qad ja'ana nadhirun tabbas mai gargadi ya zo mana fa kazzabna inda aka samu matsalar sai muka karyata wa qulna har muka ce ma nazzalallahu min shay'in Allah bai sassaukar da komai ba sai mala'ikun su ce da su in antum illa fi dalalin kabir lallai yau kuna cikin bata mai girma yau kuna cikin matsala babba kuna cikin ruwa wa qalu sai ka ji kuma suna cewa law kunna nasma'u ina ma a ce mun tsaya mun ji abin da aka yi mana wa'azi da shi a duniya au na aqilu ina ma mun tsaya mun fahimci abin da ake mana gargadi a cikin duniya ma kunna fi ashabis sa'ir da ba su zaman to cikin dan wata sa'ira ba fa atarafu bi dhanbihim Allah yake haka za su yi itirafi da zulmi ma'ana da kansu sun yadda sun saba wa Allah fa suhu kan li ashabis sa'ir lallai azaba ta wulakanci ta tabbata ga waɗanda za su shiga wutar jahannama shine a nan wajen ubangiji mai girma daukaka yace za su ce walakin tabbat kalmatul azabi alal kafirin kila sai a ce da su udkhulu abwaab jahannama khalidina fiha bakaranta ba to karanta
kila udkhulu abwaab jahannama khalidina fiha فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ
kila sai a ce da su udkhulu abwaab jahannam ku shiga kofofin mutan jahannama wannan aya ta nuna cewa mutan jahannama tana da kofofi ba kofa ɗaya bace ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wani wajen la hasaba asu abwaabi ko mutan jahannama tana da kofofi guda bakwai khalidina fiha kuna masu dawwama zama a cikin ta har abada فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ sirda makomar waɗanda suka yi girman kai a duniya suka rena gaskiya a duniya suka rena manzanni a duniya suka kisi imani da abin da aka yi musu wa'azi da shi a duniya sirda makomar su ita ce wutar jahannama Allah ka kare mu
amin
sai kuma mu ta mu ayar insha Allah
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءونا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
الله تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم كما زاركوا cikin girmamawa da mutuntawa da karramawa da lallabawa da wato ainihin darajar kiyamul layl suna cikin masu kiyamul layl haka masu azumi suna cikin masu azumi haka waɗanda suke taimako al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar kuma suna cikin wannan haka masu karantarwa suna cikin masu karantarwa ƴan agaji kuma suna karkashin komandar agaji ɗan social media da suke yada addini suna ƙarƙashin komandansu ina fata mun gane wannan haka za a taho ana farin ciki ana jin daɗi mala'iku suna escorting ɗinsu suna lale maraba suna girmama su suna mutunta su suna darajta su ilal jannati za su zo izuwa ga aljanna hatta iza ja'uha har izuwa lokacin da za su zo bakin kofar aljanna wa futihat abwaabuha sannan kuma sai a buɗe musu kofofin aljanna a nan wajen Allah sai ya kawo wawu sabanin ayar baya wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumuran hatta iza ja'uha futihat abwaabuha ita kuma hatta iza ja'uha wa futihat abwaabuha ba daga sun zo bane za a bude musu kofar alkiyama din sai sun jira za a bude musu kofar aljanna din sai sun jira wa za su jira shine jagora shine babban mai gida shine jagaba na gaskiya wanda zai jagaba a shiga aljanna ina fata mun gano wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar Anas bin Malik Allah ya kara masa dimbin yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon wanda zan fara ceto a gidan aljanna baya ga ceton hisabi to su ma ɗan aljanna in sun zo bakin kofar aljanna za su shiga sai na zo na ce a buɗe kofar wannan shi ne ceto din ina fata mun gane wannan a wani lafazin wa ana awwalu man yukhraju babal jannati ni ne farkon wanda za a fara buɗewa kofar aljanna hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal daga ruwayar Anas bin Malik Allah ya kara masa da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ati babal jannati yawmal qiyama zan je kofar aljanna ranar alqiyama fastaftihu sai in nemi abode fa yaqulu alkhazinu sai shi mai kula da kofar mai gadi sai yace man anta wane ne kai mai bugawa fa aqulu sai in ce masa Muhammadun shayabane abin yabo sallallahu alaihi wa sallam qala sai yace bika umirtu kai aka umarce ni Allah afsaha li ahadin qablaka ka in fara bude wa kowa sai kai.
Na'am. Ina fata mun gane wannan. Saboda haka shi yasa aka ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Wasu da cikin malamai suka ce a daidai wajen ne za a yi final hisabi. Yan aljanna suna da wani hisabi na ƙarshe da za a yi musu. Ba wanda zai shiga aljanna yana jin haushin dan uwansa. Ƙarshenta a duniya a majalisi ka yi magana wani bai ji daɗi ba. Ya ɗan riƙe abin a ransa kuma ka manta baka nemi gafararsa ba, shi ya manta bai yafe maka ba. Ka shigo masallaci ka ɗan zunguri wani ɗan uwanka mumini baka kula ba, shi kuma ya ɗan yi saki bai ji daɗi ba. Irin waɗannan ƴan ƙananan abubuwa ɗin an manta ba a yafe wa juna tun a duniya ba. Ina fata mun gane wannan. To sai an zo bakin ƙofar aljanna sai wannan sai ya zagayo sai ce ka tuna ranar ɗan a masallaci. Ai ni ne na dan zungure ka, ka tuna ni nayi ihu baka ji daɗi ba. Okay, na tuna so ya kai ne. Ai na zo ka yafe mun, ya ce haba kana aljanna, ina aljanna, ina wata matsala. Kowa sai ya yafe kowa. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili. Haka za a shiga aljanna ba mai jin haushin kowa, ba mai wa kowa hasada, ba mai kwaɗayin ni'imar kowa. Dan a duniya duk imanin ka in ka ga ni'imar wani sai ka ji ina ma ni Allah ya bawa. Ina fata mun gane wannan. To amma in an shiga aljanna duk abin da Allah ya baka za ka samu cikakkiyar gamsuwa. Saboda haka ba za ka taɓa jin cewa ina ma ina aljannar wani ba. Ina ma ni ma waje kaza aka bani. Wannan hasadar da zari ta dan adam a kofar aljanna za a wasan da ita. Saboda haka babu kishi. Ina fata mun gane wannan. A duniya sai ka ga mace tana kishi tana bakin ciki, dan me yasa aka auro mata wanci? Auro ta ba aka yi. Ibada ta zo yi irin yanda kika zo ibada. Neman aljanna ta zo yi yanda kika zo neman aljanna. Ta zo kare mutuncinta irin yanda kika zo kare mutuncinki. A nan ne za ka gane cewa in mata suna cewa wai ciwon ƴamace na ƴamace ne, ƙarya suke yi. Ina fata mun gane wannan. Ciwar ƴamace na ɗa namiji ne, shi yake iya yaye wa ƴamace cuta. Ina fata mun gane wannan. Amma ba wata mace da take iya ɗauke wa ƴamace ƴar uwarta cuta. Domin ba ga sunan ba, sun cika sakandare, sun cika jami'o'i, keke kaɗai a gida, ko kuku bi a gida, kun hana wata ta shigo. In ta shigo kun fitini gidan, kun tada hankalin gidan, kun hana zaman lafiya a cikin gidan, ba dan laifin komai ba. Wata muguwar ma hatta ƴaƴan mai gidan sai ta raba shi da su. Wai ita an mata laifin, an mata kishiya. Saboda haka sai ta zo ta ringa koyawa yara sarƙa, saƙa a mugun zare. Tana nuna musu ai ubansu bai isa ba, ai ubansu ba mai ƙaunarta ba ne ba, ai ubansu kaza, ai ubansu kaza. Uba ya rauni yana neman agajin ƴaƴansa, amma sharrin ƙiyama ce ya hana ƴaƴansa su taimake shi. Suna gaba da shi, suna jin haushinsa, wai ya cuci baban. Ba kuma wani cuta yi mata ba, kawai dan ya ƙara aure, dan ya ƙara ni'ima akan ni'ima, dan ya ƙara matsayi akan matsayi, dan darajarsa ta tsoro akan nata. Shi ne kawai laifin. To shi ma wannan kishin ba za a shiga da shi lahira ba. Ba za a shiga da shi aljanna ba. Saboda haka duk wata cuta ta kishi da Allah ya halicci ƴaƴa mata da ita a nan za ta tsare. Shi yasa ka ga za ka gane jahilcin matan yanzu. Wani sai ka ji suna cewa a aljannan ma sai an mana kishiya tunda an ce za a ba mumini matan goro tsiri. To ai ita kishiya ruwan jakar ce, in biki sha ta a duniya ba sai kan sha ta a lahira. Ina ba ta mun gane wannan. Mun gane wannan. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce wannan wawun din da ke cikin wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Wannan wawun din a larabci ita ake kira da suna wawun samaniya, waw da take kirga gidan takwas. An gane? Na'am.
A ba gane ba. A dai ban da yi bayani sannan sai a gane. Ina fata mun gane wannan. Waw da take idan ana kirga aka ce 1 2 3 4 5 6 7 sai a ce da kuma 8. Ina fata mun gane wannan. Kamar ka kirga ƴaƴan gidan ka ce akwai Awwalu, Sani, Salisu, Rabi'u, Hamisu, Sadisu. Sabi'u, to a larabci ba za ka ce Saminu ba, sai dai ka ce da kuma Saminu. Awwalu, Awwal, Sani, Salis, Rabi', Khamis, Sadis, Sabi'u wa Samin. Haka kirga take a harshen larabci. Mun gane wannan? Mun dai fara ganewa. Mu je Al-Qur'ani sai mu gane yanda abin da ake nufi. Allah Ta'ala ya ce, Asa Rabbuhu
in tallaka kunna ay yubaddilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin sai ce wa abkara an gane wannan cikin suratul tauba yace at-ta'ibunal abidunal sa'ihunal hamidunal sajidunal raki'unal amiruna bil ma'rufi wallahuna 'anil munkar cikin suratul kadi yace sayaquluna salasatun rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna sab khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum ila bata mun gano wannan can cikin suratul al-qalam yace sakharaha alaihim sab'a layaliya wa thamaniyata ayyamin hukuma ita ce wawu samaniya to amma abin tambaya anan ya akai ta zaman wawu samaniya suka ce saboda ita wutar jahannama kofa bakwai gare ta ita kuma aljanna kofa takwas gare ta a ina muka san cewa wutar jahannama tana da kofa bakwai fadin Allah ta'ala laha sab'atu abwab mun gane wannan a ina muka san cewa aljanna tana da kofa takwas ko nan kuma sai an zo cikin dan uwan alqur'ani sunna ina kake matsatsaku mai bakin magana ko kaji abin da manzo Allah yake ina ba ta mun gane wannan titi buri mafarar gardi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da sayyidina Abubakar lalle aljanna tana da kofa guda takwas akwai kofar masu sallah akwai kofar masu kyauta akwai kofar masu sadaka akwai kofar masu zumunci akwai kofar masu azumi ita ake kira da suna rayya saboda haka idan ƴan aljanna sun zo kofar aljanna haka za a kira kowa a kofar aikin sa sai ya shiga ta wannan kofar sai na Abubakar Siddiq yace da manzala ya ma'aikin Allah zai iya yiwa a kirawo mutum a duka kofofin yace zai iya yiwa a kira mutum a duka kofofin wa arju an takuna min an takuna anta ina fata kai duk kofofin sai an kira ka ina fata mun gane wannan saboda haka sai ita sai suka ce ita wannan wawun din sunan ta wawun samaniya wacce take wakiltar kofar aljanna guda takwas ce an gane to yanzu na yadda an gane Allah ta'ala yace hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sai ka ji mai masu gadin gidan aljanna suna cewa da mu insha Allah salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku tsiftum kukan kun ji daɗi fadkhuluha ko shiga gidan aljanna khalidina kuna dawwama zama dindindin wa qalu a lokacin ne su kuma ƴan aljanna mu kenan in Allah ya yarda za mu bude baki mu gode wa Allah mu ce alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaggata mana alƙawarin da ya mana ma'ana Allah ya mana alƙawari in mun bi shi a duniya lallai zai shigar da mu aljanna to saboda haka yanzu gashi mun bi shi Allah ya shigar da mu aljanna kamar yadda suke faɗa a ayat da ke cikin suratul a'raf wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha yan aljanna za su ce godiya ta tabbata ga Ubangiji ta'ala wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah da mu zaman to shiryayyu ba inda ba dan Allah ya shiryar da mu ba ayat da ke cikin suratul fatir Ubangiji mai girma ɗaukaka yace thumma awrasna alkitaba allazi nastaqayna min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب shine a wannan aya Allah yace wa qalu za su ce alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana alƙawarinsa wa awratna al-arda ya gadar da mu wannan ƙasa din ma'ana yau mu ne magada aljanna kamar yadda Allah ya faɗa a ayat da ke cikin suratul mu'minun ulaika humul warithuna allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun wadannan su ne magada waɗanda za su gaji ƙasar aljannar Firdausi za su dawwama dama a cikin ta har abada na tabawwa'u min aljannati haysun sha gashi muna kai kawo a gidan aljanna ai suna sha irin yanda muka ga dama ba wanda zai hana ka ba wani dokokin tuki ka kwance birkin ka kai tsarbudu a gidan aljanna ka shiga duk lungun da kake so ka shiga duk unguwar da kake so na tabawwa'u min aljannati haythu nasha'u irin abin da kake so shi zaka aikata aljanna dan aljanna babu umarni babu hari babu halak babu haram komai halak ne ina fata mun gane wannan fa ni'ma ajrul amilina ma dalla dalla dan wadanda suka yi aikin da suka samu aljanna Allah ka sa mu a cikin aljanna ayoyi na karshe Allah ya ce ni
wa taral malaikata hasina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
الله تعالى يقول وترى الملائكة حافين من حول الأرش ألوك تنديكم السيكة ملائكو كبائي سنجسن باكي يفن الأرش الله يصبحون بحمد ربهم أي تنفشين سنة تسبيه سنة قوضية دعوبجد سنة جرمات أوبكا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ a lokacin an yi hukunci tsakanin su mutane da gaskiya mana abinda hakan yake nufi shine an kawo karshen rayuwa irin wannan rayuwar nan guda biyu da mutuwar nan guda biyu da Allah yake cewa ya raya ku sau biyu wa qalu rabbana amatana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa atarabta bi dhunubina to wannan rayuwar da mutuwar ta zo karshe ina fata mun gane wannan dan وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ za a yi hukunci tsakanin su da gaskiya wannan zai faru ne a lokacin da dan karshe a gidan wutar jahannama zai shiga wutar jahannama dan karshe a gidan aljanna zai shiga gidan aljanna wanda manzo Allah ya bada labarin sa shi wani mutum ne gashi dai yana da karancin aikin alkhairi kuma bashi da rinjayen aikin sharri haka zai zo shi ba dan wuta ba shi ba dan aljanna ba sai ya roki Allah lokacin sai a nuna masa wutar jahannama yana fuskantar wutar jahannama sai ce ya Allah wallahi azaban nan inna gani tayar min da hankali take ni kawai roƙon da nake maka ya Allah shine juyar da fuskata in je na gani in aka banna haka ma ya ishe to sai a juya fuskarsa sai ya daina ganin wuta sai ya dawo ganin aljanna in ya hango ni'ima da kayan alatin da ke gidan aljanna sai ce ya Allah to ni ko ba a sa ni ba a dai kai ni bakin kofa ni iya nan ma ya ishe ni in yi faida ya ishe ni to sai a kawo shi bakin kofar aljanna to a nesa ma ya gani ya yi sha'awa ya yi kwaɗayi ina kuma ga yana kusa saboda haka idan ya zo bakin sai ya ji aishin aljanna ni'imar aljanna karasniyar yan aljanna mu faɗa mun Allah ya da lokacin tun mun so ba shi tun mun zama yan gari insha Allah ina fata mun gane wannan sai ce ya Allah ina ma a ce a ɗan dai wula ni ko kaka ne ta kai ba kace iya nan ya ishe kai ya Allah ka san dan adam da gajiyawa dan adam da rauni rauni na ne ya Allah sai Allah ya ce da malaiku ku bude masa ya shiga ko da an bude masa ya shiga shine na karshe sai a ja kofar aljanna sai a rufe sai a ja kofar wuta sai a rufe a lokacin sai Allah ya sa a zo da mutuwa a tsaffar rago sai a kayar da ita sai ya ce mala'ika ya yanka ta yan aljanna suna gani yan wuta suna gani sai a yanka mutuwa mutuwar da take ba ta tsoro ita ma ta mutu saboda haka sai Allah ya kalli yan wuta sai ya ce da su ya ahlan nar khuludun khuludun bila maut ya ku dan wuta to wannan ita ce rayuwar ku da za ku tabbata a cikin ta ba mutuwa wa ya ahlal janna khuludun khuludun bila maut ya kuma kuma yan aljanna wannan ita ce rayuwar da kuka samu kanku a ciki za ku dawwama a cikin ta ba maganar mutuwa wa qudiya bainahum shine an yi hukunci a tsakanin wa qila ana yin haka sai ka ji mala'iku sun hada baki sun ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabba ga Allah ubangijin ta da kai dan wanda ya wannan aikin dole a gode masa ina fata mun gane wannan da shi kuma Allah ya rufe wannan surar da ke cikin suratul zumari mu ma da shi muke rufe tafsirin yau wa qila alhamdulillahi rabbil alamin abinda muka fara dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuban harshe ubangiji ta'ala ka yaye mana Allah ta gafarta mana dukkanin zurban mu ubangiji ta'ala ka yaye mana dukkanin kurakuran mu Allah ka yaye mana matsalolinmu, Ubangiji mai girma ɗaukaka ka ba mu mafita cikin dukkanin al'amuranmu, hali da duniya ta shiga ta al'ummar musulmi. Allah ta'ala ka kama da sauki, Allah ka karya Yahudawa da masu goya musu baya, Ubangiji ta'ala ka warkarda mugun tanadinsu, Allah ta'ala ka maida mugun sharrin kansu, Allah ta'ala kada ka ba su nasara a kanmu, kada ka ba su nasara a kan al'ummar musulmi. Akwai tunatarwa da aka ce mu yi dangane da mutane suna sakaci a kan zuwa sallar tarawihi a cikin jami'i, to amma lokaci ya ce ya cinye saboda masu roƙo ne cikin gidan TV. Insha Allah ta'ala gobe akan ta za mu fara. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik Allahumma lana fi ma a'tayt, wa qina wa sirf 'anna sharra ma qadayt, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, innahu la yudhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma 'alayka bil yahudi wa a'wanuhum, Allahumma ansurna 'alayhim, Allahumma dammirhum tadmira, Allahumma zalzilhum zilzalan shadida, Allahumma akhzihim akhza 'azizin muqtadir. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرهم عجائب قدرتك، اللهم أرهم عجائب قدرتك، اللهم أرهم عجائب قدرتك. يا الله منا روقك كبام شواك بني نجري ولن تسجي توسيمه تسجي توسيم الدينه تسجي توسيم الأمره ولن تبور تشيني تيمهم ولن تبور تشيني تيمهم الأمره ولن الدينه ليس ملاجئ لزم الله أخرين. يا الله هو أن تكمل أنت منا suka matsanta mu addininmu da sharri da kaidi. Ya Allah kai mana maganinsu, Allah ka karya tanadinsu, Allah ka kaskantar da tunaninsu, Allah ka ruwanta da tunaninsu, Allah ka warga da tanadinsu, Allah ka dabarbartar da dabararsu, Allah ka lalata dabararsu a kan addininka, Allah ka lalata dabararsu a kan al'ummarka, Allah ka lalata dabarar da suke yi a kan addininka da al'ummar musulmin annabinka sallallahu alaihi wasallam. Allah kai mana maganinsu, Allah ka fiye mana ƙarfinsu. Allahumma ja'al تدميرهم في تدبيرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجدونك، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجدونك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.